sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Binta Asiyar ce tare da Ibrahim Garba da sauran abokan aiki. Nake farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Talata 24 ga watan Mayu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Ibrahim zai ba mu kanin labarai.
Tobinta shugabannin kasashen Australia, India, Japan da Amurka sun haɗu yau Talata a birnin Tokyo na kasar Japan, inda suka yi alƙawarin maida yankin kasashen India da Pacific buɗaɗɗe. Ministan harkokin wajen Ukraine Dmitry Kuleba ya yi kira ga gwamnatocin kasashen duniya da su tura ƙarin kayan yaƙi kuma cikin gaggawa don agaza ma Ukraine a yaƙin da take yi da Rasha. Sannan kasashe wajen 20 za su tura kayan yaƙi don agaza ma Ukraine, a cewar sakataren harkokin tsaron Amurka Leo Austin, bayan kammala zagaye na biyu na ganawar kungiyar tuntuɓa ta kare ƙasar Ukraine.
Kanin labaran duniya kenan. To a cikin shirin na yanzu za ku ji cewa Najeriya ana ci gaba da kiraye-kirayen ganin an ceto fasinjoji da aka sace a sanadiyar hari kan jirgin ƙasa akan hanyar Kaduna a ƙarshen watan Maris.
Wato duk wanda ɗan uwansu na cikin wannan hatsari, ba abin da muke yi a masallacin yanzu da coci na Kristoci sai addu'a Allah ya fito mana da su lafiya.
Muna tafi da wasu rahotanni da kuma shirin noma. Za kuma ku ji cewa hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce akwai yiwuwar a samu ƙarin ɓullar cutar ƙyandar biri a wasu ƙasashe da ba a samun cutar.
Wannan cuta ce da ta zamanto ta dauki hankalin duniya sosai. Cuta ce da zaka ga a ƙaramin lokaci alamomi sun bayyana, kamar na irin abin da ya shafi zafin jiki, ciwon kai da ko ciwon jiki, misali cikin jiki na ciwo da sauran gabobi da sauransu.
Muna tafi da wasu rahotanni da kuma shirin noma, tushen arziki da kuma wasu daga sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma yanzu bari mu fara da shin labaran duniya zagaye na farko.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan auni lafiya. Ga labaran. Shugabannin kasashen Australia, India, Japan da Amurka sun haɗu yau Talata a birnin Tokyo na kasar Japan, inda suka yi alƙawarin maida yankin kasashen India da Pacific, wato Indo-Pacific buɗaɗɗe, tare kuma da yaƙar canjin yanayi da haɗa gwiwa wajen yaƙar annobar COVID-19. Da yake jawabi a farkon buɗe babban taron na ƙawancen da ake wa lakabi da COT, shugaban Amurka Joe Biden ya ce mamayar Ukraine da Rasha ta yi ba matsalar Turai ba ce kawai, matsala ce ta duniya baki ɗaya. Ya ƙara da cewa dole ne kulle yomin a kare ƙa'idar nan ta yankin ƙasa da ɗiyaucinta da dokar ƙasa da ƙasa da kuma 'yancin ɗan adam, ko da a ina aka saba ma hakan a duniya. Shi ma Prime Minister Japan Fumio Kishida ya taɓo batun yaƙin Ukraine a jawabinsa na buɗe taron, inda ya ce ba za mu bar irin wannan al'amari ya faru a yankin India da Pacific ba. Ministan harkokin wajen Ukraine Dmitry Kuleba yau ɗin nan Talata ya yi kira ga gwamnatocin sauran ƙasashe da su tura ƙarin kayan yaƙi kuma cikin gaggawa don agaza ma Ukraine a yaƙin da take yi da Rasha. An yi gaggawa idan aka ɗauka cewa yanzu Ukraine na da dukkan makaman da take buƙata, abinda Kuleba ya tura ta kafar Twitter yau Talata kenan. Ya ƙara da cewa farmakin da Rasha ke kaiwa a Donbas yaƙi ne na rashin imani mafi tsanani a Turai tun bayan yaƙin duniya na biyu. Ina kira ga abokan hulɗa da su hanzarta tura makamai, musamman ma MLRS da bindigogin atulare masu dogon zango da APC. Ma'aikatar tsaron Burtaniya yau ɗin nan Talata ta ce sojojin Rasha sun ƙara tsananin yaƙin da suke yi a yankin Donbas da ke gabashin Ukraine, yayin da suke ƙoƙarin yin ƙawanya ma birane da dama, ciki har da Srebrenica. Ta ce muddin Srebrenica ta faɗa hannun Rasha, to ilahirin yankin Luhansk zai kasance ƙarƙashin mamayar Rasha. A yayin da wannan ne burin Rasha a yanzu, wannan wani ɓangare ne kawai na yunƙurin da Rasha ke yi na ƙwace Donbas. Ƙasashe wajen 20 za su tura kayan yaƙi don agaza ma Ukraine, a cewar sakataren tsaron Amurka Leo Austin, bayan kammala zagaye na biyu na ganawar ƙungiyar tuntuɓa ta kare Ukraine. kasashe da dama za su bayar da gudunmawar bindigogin atulare masu muhimmanci, kayan kare gaɓoɓin ruwa, tankokin yaƙi da sauran motoci masu sulke. Wasu kasashen kuma sun yi tayin sake horar da sojojin Ukraine da kuma raya rundunar sojinta, abinda Austin ya gaya ma manema labarai kenan jiya Litini a headquarters tsaron Amurka ta Pentagon. Kasar Denmark za ta taimaka ma sojojin Ukraine da kunamun harba rokoki da makamai masu linzami, a yayin da ita kuma jamhuriyar Czech ke shirin tura jiragen yaƙi masu saukar ungulu, tankokin yaƙi da kuma rokoki.
Nan ba da jimawa ba Ibrahim zai sake dawowa da ƙarshen labaran duniya, amma kafin nan bari mu duba wasu daga cikin rahotannin da muke tafa da su. Shugabannin al'umma da na addini a Najeriya na ƙara nuna buƙatar gwamnati ta matsakaimi wajen ceto fasinjoji da aka sace a sanadiyar hari kan jirgin ƙasa akan hanyar Kaduna a ƙarshen watan Maris. Kiran na zuwa ne wata ɗaya da kimanin mako biyu da kai hari kan jirgin. Ga rahoton da wakilin murya Amurka Sale Shehu Ashaka ya aiko mana.
Masu kira na nuna buƙatar amfani da duk dabarun da suka dace don karɓo mutane da lafiyarsu da sada su da iyalansu. Tsohon shugaban hukumar inshorar lafiya da ya shahara kan sharhi kan barayin daji, ya bugi jaki ya bugi teki kan buƙatar saƙon mutanen.
Wato duk wanda ɗan uwansu na cikin wannan hatsari. Ba abin da muke yi a masallatai yanzu da coci na da kristoci sai addu'a. Allah ya fito mana da su lafiya. Kuma ka ga dan uwanka an fito da hoton shi, za ka yi hamdala ka ce yana nan da ran shi. Amma har yanzu kana ɗarɗar ruwa da sanyi da kura da sauro da kuda duk yana kan wayannan mutanen. Saboda haka fito da hoton nan da ake ya gwada ma 'yan uwan cewa suna nan da ransu abun hamdala ne. Amma mun ci gaba da addu'a cewa ya Allah ka fito da wa'annan bayin Allah, ya Allah ka maida su wurin iyalansu lafiya.
Shi kuma alkali a kotun sasanci ta jihar Katsina, barista Ibrahim Jibiya, na buƙatar 'yan majalisar dattawa ne da su sake nazartar dokar haramta biyan kuɗin fansa.
Maimakon 'yan majalisa su ce sun yi doka, duk wanda aka amshi kuɗin shi a kowace ƙaramin hukuma a ƙasar nan, duk wanda aka amshi kuɗin shi aka fanso shi an kama shi, gwamnati ta maida mashi kuɗin shi. Duk wanda aka kashe, gwamnati ta biya diya ga 'yan uwan shi. Maimakon su yi wannan, wai sun koma saboda su suna Abuja, wai wanda aka kama ɗan uwan shi, wai in ya biya kuɗi ya yi laifi.
Muhammad Goma, shugaban matasa ne na ƙungiyar makiyaya ta Gam Allah, ya shigo ofishin muryar Amurka Abuja, yana mai kokawa ga yadda ya ce wasu na yi ma makiyaya da mazauna daji kuɗin goro ga aikata miyagun ayyuka.
Kiran da muke yi yadda kowane kabila ta zauna aka bayar ta zauna a wurinta, mu ma a bar mu zauna wannan wuri. Yanzu kamar yadda ake tallafawa manoma, ruwa ne zai zo ya yi barna ya ci gonaki ambaliya, sai ka yi waɗannan masu gonakin an zo an tallafa musu, sai ka samu Fulani yau sun fi 100 an kori masu shanunsu sun halaka, ko wani ciwo ya zo ya halaka masu da dukiya, ba a tallafa wa yaran, ba wanda za a jawo yaro ɗaya a ce ko a sashi a makaranta don ya zama wani abu a gaba. Yanzu yau din nan in na fita na koma Shadi, kama ni za a yi, ni ba ɗan Shadi ba ne. In na yi Nijar ba za a bar ni Nijar ba, kuma haka in na yi Kamaru ba za a bar ni a Kamaru ba. Mu ƴan ƙasa ne, yadda aka yi wa kowane kabila a yi mana, kuma duk yadda aka yi wa mai laifi wanda ya yi laifi a kama sa. Ba wanda ba fulata ne wanda zai goyi ba, aya yau din nan ga wannan dan ta'adda ne wai an kama shi yayi bakin ciki, shi ma an rage mashi.
Kusan duk masu niyyar takarar shugabancin Najeriya a 2023 na ambata magance kalubalen tsaro a matsayin babban ajandar su in suka haye karaga. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.
To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim da ƙarshen labaran duniya.
Tobinta tsohon shugaban ɗariƙar Katolika na Hong Kong, Cardinal Joseph Zen, da wasu mutanen kuma biyar sun ƙaryata tuhumar da ake masu ta ƙin rijistar wata gidauniya ta taimaka ma masu zanga-zangar da suka fuskanci matsalar rashin kuɗin biyar harkokin shari'a a kotu yayin zanga-zangar bijirema gwamnati a shekara ta 2019. Mutanen shida da suka hada da mawaki Denise Ho da tsofin 'yan majalisar dokoki Margaret Nga da Shed Ho da farko an kama su ne makonni biyu da suka gabata, bisa zargin cewa suna hada kai da wasu 'yan kasashen waje, to amma ba a tuhume su kan wannan ba. Sun gurfana a kotun yammacin Kowloon da ke Hong Kong a yau dinnan Talata, da zan da sauran mutanen biyar sun kasance mambobin kwamitin amintattu na wata rusasshiyar gidauniyar tallafi mai suna Sixth Wave Humanitarian Relief Fund, wadda aka kafa a shekara ta 2019 don tallafa ma masu zanga-zanga waɗanda ke buƙatar tallafin kuɗin biyar harkokin kotu da na jinya. Wata kotu a birnin Moscow ta tabbatar da hukuncin ɗaurin shekaru 9 ma ɗan adawar siyasa Alexei Navalny, wanda tuni ma yake tsare saboda wani hukuncin kuma da aka yanke masa, wanda shi da magoya bayansa suka kira bita da kullin siyasa. Navalny ya gurfana a zaman kotun na yau dinnan Talata ta kafar bidiyo daga wani gidan yari da ke yankin Vladimir. Rikakken mai sukar fadar Kremlin ɗin ya yi amfani da bayaninsa na ƙarshe a kotun wajen yin tur da hukumomin Rasha saboda ci gaba da mamaye Ukraine babu gaira babu dalili, sannan ya sake jaddada kalamansa na baya cewa dukkanin zarge-zargen da ake masa sharri ne kawai na siyasa. An yanke ma Navalny hukunci ranar 22 ga watan Maris bayan da kotun ta same shi da laifin almundahana da kuma raina ikon kotu, waɗanda shi da magoya bayansa suka yi watsi da su a matsayin sharrin siyasa kawai.
Da Ibrahim Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce akwai yiwuwar a samu ƙarin ɓullar cutar ƙyandar biri a wasu ƙasashe da ba a samun cutar. Ya zuwa ƙarshen makon da ya gabata, WHO ta ce an samu rahoton mutum 92 da aka tabbatar sun harbu da cutar a ƙasashe 12. Dangane da haka, wakiliyar murya Amurka Hawwa Umar ta nemi ƙarin haske daga Dr. Isa Adamu Mavu, ƙwararren likita a fannin yaƙi da cututtuka masu saurin yaduwa da ke Abuja a Najeriya. Ga yadda hirar tasu ta kaya.
Wannan cuta ce da ta zamanto ta ɗauki hankalin duniya sosai. Cuta ce da za ka ga a ƙaramin lokaci alamomi sun bayyana, kamar na irin abin da ya shafi zafin jiki, ciwon kai da ko ciwon jiki, misali cikin jiki na ciwo da sauran gabobi da sauransu. To, cuta ce gaskiya ta jawo hankalin mutanen duniya sosai game da yadda abin da muka kula da yanayin yadda siffofinta suke da kuma alamominta da kuma yadda take raunar da mutum lokaci guda. Kaga lokaci guda mutum ya zamto ya bita a hayyacinsa, har ma idan ya zo daga aron kwana kaga mutum ya iya rasa rayuwarsa daga ƙarshe.
Na san masu sauraron mu in suka ji an ce monkey pox ko kuma ƙyandar biri, na su yi tunanin watakila akan samu cutar ne daga biri. To, shin me ma ke kawo cutar ko kuma daga birin ake samu?
Lallai cuta ce da take ɗaya daga cikin jerin gwanon cututtuka da muke kiransu zoonotic diseases, wato cututtuka da sukan iya aukuwa daga dabbobi da kuma mutane lokaci guda, ko kuma ya zamto yanayin cuɗanya da yadda muke da dabbobi, imma na daji imma na gida, yau da gobe sai a samu irin wannan cuta ta auku, imma daga dabba zuwa ɗan adam ko daga ɗan adam zuwa dabba, yanayin mu'amala dai na yau da kullum. Zan so masu sauraro su fahimci cewa lalle da zaran idan aka ce monkey pox ko abin da ya shafi an kira sunan biri a ciki, kowa zai tunanin to ya aka yi kuma haka ta kasance. Abin da muke ganin ya kamata mu sani kawai shine cuta ce da aka fara samunta a jikin biri, to sai ya zamto aka bata wannan suna ta monkey pox. Wato, akwai lokaci da ita hukumar lafiya ta duniya take gwada ayyuka sosai a wasu wurare. A wannan lokuta da ake gudanar da wannan ayyuka da yawa, ana gujin al'amura na cututtuka daban-daban kamar daga smallpox ko chicken pox da sauransu a lokacin. To, sai ya zamto cewa a cikin cases da ake dubawa sai aka ga wani abin da ya bambanta da abin da ake yi, to sai aka gano wannan a jikin biri a lokacin har aka bada wannan suna ita wannan cuta wato monkey pox, cewa bisa ga dukkan alamu a lokacin an fara samunta a jikin biri lokacin.
Kai maganan cewa alamomi sukan bayyana kamar zazzabi da ciwon kai har ma da ƙurarraje. Shin waɗannan ne kawai alamomin wannan cuta ko kuma tana da wasu alamomi?
Lalle suna da alamomi da yawa, kama daga farko yadda abun ya kasance. Wato, alamar farko da zan so masu sauraro su mai da hankali shine lalle alamar farko da take nuna a jikin ɗan adam shine fitar wannan ƙurarraje daga fuska, daga nan kuma har kai wuya da sauran gabobin jiki ko gabobin jiki da saura ko ina yana iya bayyana, amma farko za ka ga alamar a fuska kuraje sun bayyana, suna kumburi, sannan suna zafi, sannan hakan ya haddasa wa yanayin karɓar cuta da ta shigo daga cikin jiki. Ita misali garkuwar jiki za ta zamto cewa ta dan raunaya, ta zamto cewa ta bada kofa wa sauran abubuwa kaman ciwon kai, zafin jiki da kuma yawan kasala ko kuma irin cututtuka irin ya nan ciwon jiki da sauransu. Mutum ya zamto hala bai iya motsawa sai an taimaka, an agaza masa wurin taimaka masa wurin ya dan wasu abubuwa da ya kan saba yi, har ma ya kai gare daga baya sai kaga ya kai ga mutum zuwa asibiti ya yi wasu abubuwa aka daga baya na magani da sauransu.
To likita, kamar su waye suka fi barazanar kamuwa da cutar a cikin al'umma?
To lalle a duk lokacin da muke magana cututtuka da muke da alakar su, muke da mu'amalantar su, misali ta bangaren dabbobi, to zan so masu sauraron su mai da hankali game da cewa mun fi ganin wanda suka ko bincike wannan wanda suka fi saurin kamuwa da wannan shine sune cikin mutane da suke mu'amala da dabbobi, kama daga irin yadda na yi magana dabbobin gida ko dabbobi na daji da sauransu, da kuma musamman maharba da kuma makiyaya a dazukan mu a yau. Zaka ga maharbi ko ya tarar da dabba da ya harba, ko ya tarar da wata dabba ta mutu, za a je a ci ko za a je a sarrafa a ga yadda za a yi. To wannan mu'amala kama daga ta gida har zuwa makiyaya da sukan iya ko harba wani abu ko taka wani abu a ga na abincin daji ne za a iya cinsa, kama da kuma irin nama da ake dawo da su daga daji zuwa gari, abin da ke kiransa bushmeat da aka sani. To kaga maharba sukan zo da wannan cuta namu zuwa cikin gari saboda masu saya su saya da sauransu. To lalle wa'annan a matakin farko su suka fi nuna alamar suna iya kamuwa da saurin kamuwa da wannan cuta sosai. Sai kuma lokacin da abu ya faru, maybe dan adam ya kamu da wannan cuta, to za ki ga zuwan sa asibiti ko daga gida mu'amalansa da mutane da sauransu. Yanzu kamar yadda ake cuɗanya a gida, a hada fata tare ko ana tare ana zaune ko zufa da sauransu, to lalle wasu abubuwa sun nuna alƙaluma sukan iya bayyana cewa mu'amala da wanda ya samu wannan matsala ko a gida ko kuma har ga asibiti ma'aikatan kiwon lafiya ya kai ga halasu yi mu'amala da shi ko kuma jinin sa kai tsaye, to yana iya nuna alamar lalle mutum zai zamanto ya an samu secondary infection, abin da mai kira wato na biyu mutum ya samu kamuwa na cuta a lokaci.
Dr. Isa Adamu Mabu kenan a hirarsa da wakiliyar murya Amurka Hawa Umar. To har yanzu dai muna Najeriya, inda masu fafutukar kare haƙƙin mata a ƙasar ke ci gaba da kokawa da yadda al'umma ke yin shiru a lokuta da dama idan an samu matsalar fyaɗe. Wakilin murya Amurka Alhassan Bala ya ziyarci wani iyali inda wani matashi yayi wa 'yar gidan mai shekara 8 fyaɗe. Ga kuma rahoton da ya hada mana daga Abuja.
Daga fuskarta zaka fahimci cewa tana cikin damuwa da tsoro. Muryar ta kasa-kasa ba ta fita sosai. Hakan ya samo asali ne kamar yadda iyayenta suka ce tun bayan da wani matashi ya mata fyaɗe. Duk da cewa Adama, wanda suna ne da muka bata, ta ce ba ta fuskantar tsangwama a unguwa da ma makaranta, hakan bai hana ta zubar da hawaye ba yayin da take kokarin faɗa mana abin da ya faru. Adama, wacce bata kai shekaru 10 ba, ta ce matashin wanda makocinsu ne ya mata fyaɗin sau 7 kafin ta sanar da innarta kasancewar mahaifiyarta ba ta tare da mahaifinta.
Akwai wani gida kusa da mu. Ga gidan mu, ga gidan da ya shiga yana faɗa wa yarin gidan da ya tara ta faɗa wa Antonu. Antonu kuwa ta faɗa wa babanmu. Sai kuma akwai wata antina da Rome ya aureta, shi ne muka da polisi ya tara ta. Ni da Rome ta ita da yara.
Mahaifin Adama, wanda muka ba shi suna Ado, ya ce shigar da mutanen da yake ganin mutunci cikin maganar ya sa ya janye daga nema wa 'yar tasa haƙƙi a kotu.
Mutane, duk da dai mutane sun shigo maganan a yi haƙuri da sauransu, su karan kansu hukuma ɗin ba su so a saki maganan ba, amma yanda aka samu kaina na yadda cewa to na janye maganan, na kuma yafe nauyin duk ɗawainiyar abubuwan da aka yi iyayen duk su suka yi, asibitocin da aka je duk su suka ɗauki ɗawainiyar komai da komai.
An samu karuwar wannan matsala ne tun bayan da gwamnatin tarayya ta kulle gari a lokacin da coronavirus ta yi kamari. Jami'a a kungiyar kare haƙƙin mata a Najeriya Rafa, barista Esther Onda ta ce ana samun karuwar masu fyaɗe saboda rashin hukunta waɗanda suka aikata da kuma yin shiru da iyaye da ma su waɗanda aka wa fyaɗen suke yi.
Rape is on the increase now for different.
Akwai dalilai da dama da suka sa ɗabi'ar fyaɗe ke ƙaruwa.
babban dalili shine ɗabi'ar yin shiru, musamman yadda ba a hukunta waɗanda suka yi fyaɗe. Idan mutum ya yi abu ba hukunta shi ba, zai ga kamar ba wani abu ba ne. Amma idan aka hukunta mutum, ina da yakinin cewa zai taimaka wajen rage ko kawo ƙarshen yin fyaɗe a yanzu.
Yara da dama irinsu Adama na cikin damuwa, wasu kuma na fama da tsangwama saboda matsalar fyaɗe ga ƙananan yara da ke ƙaruwa a tsakanin al'umma, musamman a ƙauyuka da ke kusa da birane. Wannan ya sa masana sanin hulɗoɗin jama'a ke jan kunnen al'umma da su sanya ido kan ƴaƴansu. Alhassan Bala daga Abuja, Najeriya.
To yanzu agogon a nan Washington DC na cewa karfe 11 da minti 20 na safe, karfe 4 kenan da yamma da minti 20 a Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 3 da minti 20 kenan a Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31.
Noma tushen arziki. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Masana kimiyya babbar jami'ar kimiyya da fasaha ta Kwame Nkrumah a Ghana sun yi gargaɗin cewa yawan amfani da kankana a ƙasar hatsari ne babba ga yanayin kiwon lafiyar ƙananan yara, saboda mafi yawancin manoma a jihar Ashantin ƙasar na amfani da haramtaccen maganin kashe ƙwayoyin halittu masu cutar da 'ya'yan itatuwa, musamman kankana, wato DDT a taƙaice, yayin shuka 'ya'yan itatuwa, abinda suke buƙatar da a ɗau mataki a kai. Wakilin Hamza Adam na ɗauke da ƙarin bayani cikin wannan rahoton.
Farfesa Nathaniel Usubwadi, babban lecturer da ya jagoranci nazarin, ya faɗa wa manema labaru cewa ƙananan yara a Ghana na yawan amfani da 'ya'yan itatuwa, musamman ita kankana ɗin nan. Hakan kuwa zai iya sanya su harbuwa da cutar sankara, wato kansa, in dai za su ci gaba da amfani da kankanan.
These persistent organic pesticides, the organic chlorine pesticides, have effect on human beings, harmful effect.
Wannan maganin kashe ƙwayoyin halittu na da hatsarin gaske, yana dauke da guba, kuma zai baiwa mutum cutar sankara, wato kansa, inji shi. Lecturer ya ci gaba da cewa nazarin su dai yafi mai da hankali bisa masu yawan amfani da kankanan, a inda sun ka tabbatar da cewa kananan yara su ne masu amfani da shi sosai.
For watermelon, the risk of consumption for adults was low, whereas that for infants was alarmingly high.
Ghana kuwa na daga cikin jerin kasashe masu tasowa da aka haramta amfani da wannan maganin, amma kuwa har ila yau wasu manoma na amfani da shi. Na yi tattaki zuwa gonan wani mutum mai suna Kwame Osei a gundumar Mampong, a inda na yi masa tambaya ko shin suna amfani da ita haramtacciyar maganin murƙushe ƙwaya ɗin nan, a inda ya kada baki yana mai cewa ƙwarai kuwa, amma ba da yawa ba, sabida in ba su yi amfani da shi wannan maganin ba, to shakka babu ƙwayoyin za su lalata shukansu. Na dai tuntubi ɗaya daga cikin masana bisa harkar noma da shuki a Ghana, Malam Jafaru Dankwabiya, a inda ya mini sharhi bisa wannan al'amarin tare da baiwa manoma shawara.
Kayan magungunan da ake amfani da shi wurin kiyaye kankana, muna da labari cewa jami'an da take kasan Ghana shine masu binkice na Kwame Nkrumah University of Science and Technology ta fito da wata report wanda take cewa manoma na amfani da wani waɗansu magunguna wanda ke kare kayan abincinsu ga barin barnan da dabbobi ko cuta na wannan kayan abincin yake kawowa. Haka muna da labarin irin waɗanga ababai da ke faruwa a ƙasanmu wurin in ya zo wurin noma. Manomi amfanin gonan shi shi yake tunani, amma ba illan da yake kawowa zuwa ga masu amfani da abincin da zai sayar musu ba. Wannan rahoto ko wannan report ya gaya mana cewa cin wannan kankanan da aka dauki DDT aka yi amfani da shi yana da illa sosai ga mai ci, musamman yara kanana. To har inda haka ne, ba wani abu mai ban mamaki ba ne, abu ne da wanda suka sani an san cewa akwai waɗansu magungunan da ake amfani da su gona da kasashe da dama suka hana amfani da shi cikin gona. Ghana na cikin waɗannan kasashen da suka hana amfani da waɗannan magungunan gona. Shi yasa in reportin ya gaya mana cewa ana amfani da DDT, wanda kowa ya san cewa magani ne wanda bai kamanci a yi amfani da shi cikin Ghana ba. Noma a tashi saye, saboda ina waɗannan magungunan nan ke bi yana shigowa kasan Ghana hal ana amfani da shi? Farkon abin da mu muke tambaya kenan. Amma ba mu kiya kaman wannan abu, wannan magungunan ba amfani da su ba. Shi yasa mu kiran da muke yi ba manoma shine amfani da kayan da zai kiyaye kayan abincinsu ba abu ne da yake aibi ba. Amma ya kamanci manomi ya san abincin da yake noma, in shi yana ganin bai ci, to diyan shi karshe su yi amfani da shi. Yau kowane yaro kasan Ghana da yake zuwa secondary school yana amfani da wa'inga abinci, amma bai san abin da aka dauki aka yi wannan abinci ba, musamman kayan abincin da ke kasuwanninmu, tumatir, albasa da sauran kayan abinci duka. Muna da labarin cewa ana amfani da wasu magungunan da kasan Ghana da kanshi ta hana amfani da waɗannan magunguna. Isa, reportin da mu muka samu daga wannan jami'an ba sabon abu ne wurin mu ba. Shi yasa muna kira zuwa ga manoma da masu amfani da kayan abincin da ke kasuwa cewa ba kowane lokaci ake bin kudi a manta da rayuwar mutum ba, saboda wannan DDT abu ne da in bai fita cikin jikin wannan kankanan nan ba, in aka ci wannan kankana zai iya ya kai ga hallaka.
Masu sauraro, anan za mu dasa a cikin wannan shirin namu. Idan Allah ya kai mu makon gobe, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da kuma wakilinmu a Kumasi Hamza Adam, sai kuma Jude Leathers Gresham da ta daidaita mana sauki da ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Madalla, a gaida Muhammad Hafiz Baballe. To ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kuka aiko mana ta email.
Sakonku na farko ya fito ne daga Yusuf M. Ramadan mai gambawa daga jihar Gombe, Najeriya. Ya ce, "Assalamu alaikum muryar Amurka, ku bani dama in yi kira ga gwamnatin Najeriya. Ya kamata ta ɗauki mataki akan 'yan bindigan da ke kashe mutane a jihar Anambra, domin a gaskiya irin waɗannan kashe-kashe ya fara wuce gona da iri. Daga ƙarshe nake fatan Allah ya tona asirin masu ɗaukar nauyinsu. Amin." Sai wasiƙar haɗin gwiwa daga Isuhu Suleiman Badattai da Hamidu Kalla Labuwa da Ali Sarkin Yaƙin Nima suka ce, "Salam VOA Hausa. Hasashen masana kan yiwuwar samun ambaliyar ruwa a wasu ƙananan hukumomi 230 a Najeriya. Muna fatan mahukutan Najeriya za su ɗauki matakin magance matsalar. Muna addu'ar Allah ya sa wannan hasashen kar ma ya tabbata." Sai wasiƙar mu ta ƙarshe daga Babangida Alhaji Nuciya Wacakal tare da Maryam Mero Autar Mata Wacakal daga jihar Yobe suka ce, "Salam VOA Hausa, a yau mun shigo wannan shiri ne domin mitir gami da Allah wadai akan kisan gillar mayakan IPOP suka yi wa wata mata 'yar arewa mai juna biyu da 'ya'yanta hudu tare da wasu mutane shida."
An gaishe ki Hanifa Isa. To masu sauraro, ta haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Ibrahim Garba da ya taya ni gabatarwa, da Daniel C. Brown da ya bada umarni, da injiniyan mu na yau ni ce taku Binta Suleiman Yaro, da nake maku fatan alheri, ku huta lafiya, amma kada ku yi nesa, domin shirin yau da gobe na nan tafe. Yo, yo.